Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A makon gobe ne idan Allah ya kai mu wake sa ran Amurka da Rasha za su jagoranci wani sabon zama domin yin shawarwari kan rikicin Syria a wani sabon yunkurin tabbatar da ana mutunta shirin tsagaita wuta da kuma inganta raba kayan agaji. Amma matakan soji na baya-bayan nan da gwamnatin Syria take dauka za su iya dakushe kokarin sake farfaro da shawarwarin wanda ake gani ita ce damar da za ta iya kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ke fama da ita. A halin da ake ciki, sakataren harkokin wajen Amurka ya fara ziyarar aiki na mako biyu a yankin gabas ta tsakiya da Turai da kuma yankin Asiya inda zai mai da hankali kan rikici da ake a Syria da kuma ƙasar Libya. Hakanan halin da ake ciki, kungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah a Lebanon ta yi jana'izar wani kwamandan mayakan ta jiya Juma'a bayan da aka kashe shi a wani hari da aka kai a Syria inda kungiyar ta tura dubban mayakan ta domin tallafa gwamnatin Bashar al-Assad. Mayakan Hezbollah sun dauki gawar Mustafa Badruddin ta kan titunan da ke kudancin birnin Beirut. Dan shekaru 55 da haihuwa, shi ne jagoranci dakarun kungiyar yakin basasar Syria kuma shi ne babban jaminta na farko da zai mutu a rikicin tun bayan da ta tsoma baki cikin rikicin a shekaru da suka wuce. Ba tare ta ba da wani karin bayani ba, Hezbollah ta ce Badruddin ya mutu ne sakamakon wata fashewar wani abu babba da aka auna kan ɗaya daga cikin sansanoninta da ke kusa da tashar jirgin sama da ke birnin Damascus. Wani kwamitin Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallazawa jama'a ya yi Allah wade da ci gaba da amfani da wannan lamari a Turkiya da kuma ƙasar Saudiya. Kamar yadda rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Shellen daga Geneva ya nuna, kwamitin a nazarin ƙasar Turkiya ya ce bai sami lamarin a zaman ruwan dare ko ya yi katutu a tsarin hukumomin ƙasar ba, duk da kwamitin ya ce ana gallazawa mutane da suka shiga hannun hukuma. Kwamitin mai wakilai 10 ƙwararru masu zaman kansu sun ce babban abin damuwa shi ne rashin hukunta jama'ai waɗanda suke gallaza a jama'a, rashin kyawun wurare da ake tsare mutane da kuma zargin kashe mutane ba tare da an zartar musu da hukunci ba. Alessio Bruni, wani masani kan ƴancin bil'adama, ya ce kwamitin ya samu rahotanni masu yawa cewa hakan yana aukuwa lokacin da jami'an tsaron ƙasar suke ɗaukar matakai na yaƙi da ta'addanci a kudu maso gabashin Turkiya kusa da kan iyakar ƙasar da Syria. Hakanan ƙasar Saudiya ta sha suka saboda matakai da dokoki da kwamitin yake kallon tamkar gallazawa ce waɗanda kwamitin ya ba da misali da yi wa mutane bulala da kuma yanki gaɓoɓi. Wata wakiliyar kwamitin Felice Giyar ta ce kwamitin ya damu kan matakan gwale-gwale da Saudiyan take aiki da su. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce rufe wani kan iyaka a Syria hanyar da mayakan sa kai na ISIS suke shiga da fita a yankin da ke karkashin ikonta yana daga cikin muhimman aiki da rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a fafata da ake da kungiyar ta ISIS ta sa a gaba. A wani taro da suka yi farkon wannan wata a Jamus da wakilan kasashe da suke yaki da wannan kungiya, Carter ya ce sun tattauna kan kokarin fatattakar kungiyar daga yankin Manbij na Syria, wannan yanki kusa da birnin Aleppo, inji Mr. Carter, wani muhimmin wurin yada zango ne ga 'yan ta'adda waɗanda suke shirin kai hare-haren ta'addanci a wajen ƙasashen Iraq da Syria. Tilas ne mu haɗa kai wajen ganin mun toshe wannan kofa ta shiga da kuma fita ga mayakan sa kai daga ƙetare suke bi domin zuwa Turai ko gaba da Turai domin su kai hare-haren ta'addanci. shi dai Carter ya yi magana ne jiya Juma'a a jihar Colorado dake yammacin Amurka inda yace Amurkan da kawayenta suna musayar bayanai wajen hana mayakan sa kan kai hare-hare da kuma hana su walwala da zirga-zirga har yanzu dai muna nan Amurkan jami'an shige da ficen kasar da na hukumar custom za su kai su mame cikin wannan wata da kuma watan Yuni da zimmar ta sakayar bakin haure daga kasashen Latin da suke tsakiyar nahiyar Amurka wanda suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba kuma sun kammala daukaka kara ba tare da sun samu nasara ba matakin na tsawon wata daya zai fi mai da hankali ne kan uwaye mata da ƴaƴan su waɗanda tuni aka ba su umurnin barin Amurka hakanan matakin zai kuma hada har da matasa waɗanda suka shigo Amurka tun suna kanana ba tare da wani babba ba kuma yanzu sun kai shekaru 18 a cikin wata sanarwa kakakin committee da ake kira ICE a takaice Jennifer LZ ta cice da su kuma tsaron cikin gida ta Amurka ta tabbatar da an mutunta doka kamar yadda ayyukanta suka tanadar labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC A Ethiopia ko Habasha ambaliyar ruwa da kasar take fama da ita tana biye da fari mai tsanani rabon da ganin irinsa shekaru 50 a baya a kasar. Tuni ambaliyar ta halaka mutane masu yawa ta raba wasu dubban mutane da muhallansu. Hakanan matsalolin tattalin arziki da bala'o'in za su haifar za su yi tsanani domin kashi uku cikin al'ummar kasar sun dogara ne da noma. Saboda haka ne ma rashin hasashen yanayin tattalin arzikin duniya na asasin IMF ke jin tattalin arzikin Habashan a bana. Zai fuskanci koma baya. A Bangladesh hukumomin kasar suka ce tsawa ta halaka mutane 55 a wurare daban-daban cikin kwanaki biyu da suka wuce al'amari da ya tsorata al'ummar kasar. Bayan da aka tafka rana mai tsanani na kusan mako daya sai kuma ruwan sama kamar da bakin kuriya suka afka wa gundumomi 16 da suke kasar ranar Alhamis har tsawa ta halaka mutane 33 sannan wasu jerin tsawon suka farwa kasar jiya Juma'a da halaka kalla mutane 23 hakanan wasu mutane masu yawa sun jikkata sakamakon lamarin bayanai daga rundunar ƴan sanda sun ce galibin waɗanda lamarin ya ritsa da su suna aiki ne a gonaki ko a filin Allah yayin da musibar ta afka musu
labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne
mata da ku an kai duniya mata da ku an kai duniya
da ku an kai duniya da ku an kai lafira mata
to iyayen mu ne ke kira mata na jeri
kani marafa da ba wa kaura ko wata shi yana kida sai maza ya kawa ki
yanzu mata gane
saboda mata
ba baya ba
munga kuwa munga kuwa hada da wancan hada da wancan hada da ni
mata
saboda kowan zaka duniya
mata so ka zo da shi yake zara idanuwa
to madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu rahotanmu na farko zai mana magana akan matakan da ya kamata a dauka domin kare kai daga kamuwa da cututtuka daban-daban a yanayi na zafi rahotanmu na biyu Zai magana ne akan yanda ya kamata a yi amfani da maganin kashe kwari daban-daban domin kawar da kwarurukan da ke kawo mana cututtuka. Ciki kuwa har da sauro mai kawo mana cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na uku zai magana ne akan yadda masana harkar lafiya a maradin jamhuriyar Niger suka gudanar da taron tantance nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki kuwa har da allurar rigakafin cutar shan inna wato polio. A rahotonmu na hudu kuwa za ku ji mu ne da ci gaban tattaunawar da muke yi da ƙwararren likita mai yi wa mata waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsari aiki da ke asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Mata da ku an kai duniya.
Da ku an kai duniya. Da ku an kai lafiya.
Kai idan ka ga ana gida.
Domin mata kai.
A hau mota mai kuɗi.
Domin mata kai.
A sabo ga shadda wata mai ado.
Domin mata kai.
A sabo ga boyel wani mai kuɗi.
Domin mata
kai. A heche kuwe wata mai ado.
Domin mata kai.
A zo ana.
Zara idanu.
A zo ana.
Zara idanu.
Kai ina alhaji ya rabi.
Ina
alhaji ya rabi. Aminatu.
Ya ratana ina.
Aminatu.
Ya ratana ina.
Ina alhaji ya hawa.
Ya ratana ina.
Ina alhaji ya hawa.
Ya ratana ina.
Ina alhaji ya adama.
Ya ratana ina.
Ina alhaji ya adama.
Ya ratana ina.
Matan haji ya haya. Danya kubuna ya ba Allah
ya rika masu
matan haji ya haya
danya kubuna ya ba Allah
ya rika masu wadannan
Allah ya rika masu mata yanmu iya yanmu ne ke kira matan Najeriya.
Yanayi na bazara mai tattare da zafi lokaci ne da cututtuka daban-daban ke saurin yaduwa. Shin kowace matakai ya kamata a dauka domin kare kai da kamuwa da cututtuka musamman na zazzabin cizon sauro da sankarau? Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto daga Baucin Yakubu.
Ta Hassan Muhammad Garba ya mana ƙarin haske dangane da lokacin zafin.
Ana zafi, ana zafi, amma zafin kashi biyu ne. Akwai zafi da take zuwa da iska ba ta da danshi-danshi a ciki sosai. Akwai zafi da take zuwa da iska na da danshi. Iska mai danshi yawanci kan zo nan kusa da ruwan sama ne. Amma jikin dan adam tukuna yawancin ruwa ne ta mallaki jikin mu. In ka raba ta kashi 100 zaka samu wajen 67.5 akai ruwa ne zalla jikin dan adam. To idan ana zafi ruwan nan sai ga tana fita iska tana bushewa. To in iskan a bushe ne. In kuma iskan mai danshi ne kamar wanda aka kusan ruwa ta kusan faduwa haka zaka yi zufan, zufan kuma ta ki bushewa. Shi yafi bada haushi sai ga kana zufa kana so iska dan busa ka dan ka bushe. Iskan ma sai tsaya chip ya ki motsi. To shi yasa in ana zafi yawanci daga tofar da yawo ma ya zama damuwa don baka da yawun don shi ma ruwa ne. Fitsari ya zama damuwa wani lokaci kaga fitsari yayi zafi yayi jawur sai mutum ya dauka kamar kama wata cutar sanyi ne ba cuta bane. Ruwa ne kawai ya gaza jikinka kodanka ruwan da ke tacewa ba yawa fitsarinka yayi zafi sai ga kamar ka dan kon cutar sanyi. Ruwa kawai za a sha sai a ji an yi lafiya. Kar a ji ya fada a gida ba cutar sanyi bane. To banda hakan ana samu ana shan ruwan yana jika jikin mutum. Yana ya zagaye jikinka ka samu kai zufan iska ya busa shi zaka samu saka ji dan sanyi dan daidai. Amma in baka shan ruwan nan an ji ma ka ji har jiri zai zo ya dau mutum. An ji ma ka ji har mutum ya fadi domin mai ruwan jikinsa ya gaza. Amma ka dan fifita mar iska ka dan ya tashi dan samu ruwan sanyi ka dan ya sha sai ji ya watsake ya miƙe don da ma jikinsa ruwa ne yawanci kuma yana neman ruwan nan. Shi yasa shi dan adam ma duk inda dan adam ya yi da zango in ka binciki wurin baka san rasa inda ake samun ruwa ba ko a rijiya ko a kwari ko an tafki dai haka don dan adam bai so yana nisa da ruwa don jikinsa dama yawanci ruwan nan ne. To banda haka wani lokaci sai ga kamar lokacin da ake hunturu haka kunnan mu cikin kunnan mutum sai kan ayyan bushe. To sai ka ga daman cikin kunne ba su da lokaci amma lokacin da danshi ta dawo ana kuma zafin ita dangon da ke cikin kunnan sai dan ja danshin. Lokacin da ya ja danshi fa sai kumbura sai zaga mutane sun ci sai fara zuwa asibiti da kunne ba lafiya kunne ba lafiya. Lokaci ne kuma kwayan cuta suka fi habaka. To sai ka ja an wanke dattin daga cikin kunnan banda wanke dattin daga cikin ko ta kila ma baka yan maguna kadan ko na diga da na hadewa kadan don magance cutan cikin kunne. Lokacin danshin nan kuma muka ce lokaci ne kwayan cuta suka fi habaka kaman cutan da zo maka daga sauro wasu daga kuda. To lokaci ne ana sa tufa kaman na auduga don ya samu iska na shiganka kana fata ma na neman iskan nan. Banda haka in a cikin gida ake a samu ana sa ragar-ragar window mosquito net akakan nan da ake gini da ita a sa ta window aka sa ta window kaga da rana zai rage shigan kuda cikin gida da yadda da yamma zuwa dare hana sauro shiga cikin gida don dukkan su lokacin suke habaka kaji su cutan typhoid sun yawa su amai da gudawa lokacin su ma suke kara yawa don ana kara haka zai taimaka kaman aka je kuma don ana zafin jikin mutum na neman ruwa yana kishi so yakan so kayan lambu ba kadan ba to kayan lambun nan su ma tabbatar ana wankewa da kyau kafin a amfani da su a abinci
Dr. Hassan Muhammad Garba kenan babban likita a nan Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria
Magungunan feshi domin kawar da kwari daban-daban ne ake amfani da su ciki har da maganin feshin kawar da sauro to shin kowane amfani ko akasi irin waɗannan magungunan feshi ke da shi ga jama'a Halima Abdullahi na dauki da rahoto
Pharmacist Safakuri ta sashen har hada magunguna a asibitin kwararru na Rashid Shakoni dake birnin Dutsen jihar Jigawa ta yi karin bayani
shi maganin kwarin nan da ake sa ai an yi shi ne dan ainihi ya kawo mana lafiya ta wani surare kamar shi maganin sauro ko kuma shi maganin da ake yi amfani ana kashe kwarin ciyawa din to ai kowanne yana da amfani shi amma yanda mu mutane muke amfani da shi wadana ko an ce kai amfani da abu ga daidai yanda aka ga kai amfani wa'ansu ba a amfani da shi sai ai amfani da shi yayi yawa kuma daga nan zai iya ja mana problem
ko wadanne irin matsaloli ne wa'annan
ai suna nan da yawa yana affecting central nervous system din mu akwai me kawo kasalan jiki yana kawo ciwon kai wansu ma har yana kawo paralysis sanya jiki yana kawo washi ma wansu kuma yana kawo musu respiratory depression that means limfashin mutum yana sama saboda wannan yana causing bronchoconstriction cikin mu akwai majina da dama yana taimaka ma da wansu abubuwa da yawa yanzu nace zan shiga abubuwa magana ne da yawa so shi din sai fara producing da to nan yake toshe ma mutun kirji kana jin ma kirjinka kana samun matsiya a kirjinka yana sa ciwon kai yana sa mutane samun dishi kuma yana kawo muscle cramp yana kawo hawan jini mutane da yawa hawan jini muna gani yana kawo yawan zufa yawan fitsari so system din mu dai it depends inda shi zai yi problem in zai taso
kadashi wannan jan hankali likitar za ta yi ga jama'a ta rage matsalolin da magungunan kwarin ka iya haifarwa a gare su
mutane ba a son wanke abubuwa da kyau in za a kai surfe ma ta kilan ba a wanke masaran ba ko gero ba a wanke su da kyau ko sai a je a surfa ya kamata a wanke ya bushe sai a je a surfa amma mu ba ma yin haka wanke kawai gaba ɗaya sai a je a surfa shi kuma kamar maganin sauro yanda nayi magana tun farko dama in ka fesa shi a gidaki sai ka jira akalla awa ɗaya kafin ka shiga ka zauna I bi instructions yanda aka ce ayi amfani da shi kamar yanzu mutum ya zo asibiti an san magani ai zan ce maka ka shafa na dol ɗinka biyu safe biyu rana biyu da daddare kuma kar ka wuce kwana uku amma sai ka ga wani suna shan maganin nan sai ya kai sati kuma bai kamata ba so ya kamata mutanen da suke fesa wa'annan magungunan su san yanda ya kamata suna amfani da shi kuma ba kullum ba
Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
A gaida Halimatu Abdullahi, likitoci a maradin Jamhuriyar Niger sun gudanar da wani taro domin fahimtar irin nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki har da rigakafin cutar shan-inna wato polio. Wakilinmu Shuaibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Taro ne na bai da da ya gama likitoci na jiha domin kididdigewa da tantancewa har in sakamakon shawarar ta gabata ta haifar da abin a zuwa gani. Malaya Olado Commissioner kula da allurar rigakafi a cikin jihar Maradi.
Tun yanzu kamar da sakamakon da muka samu yana nuna cewa muna ganin cewa da wanda ya samu sakamako wanda ya abin ga shine kamar jiha a gefen da suke da kusan dubu 101 da wani abu. Kuma akwai wanda ba su samu ba kishi 100%. Ina jin na karshen su wanda shine ke da 97 da wani abu. A jumulce muna ganin kamar gurin da muka samu ga zagayen mun ci mana nasara gare shi saboda dama batiwa a ce ko ina an samu 100%. Je za a yi akwai al'amura da wasu yaran ba su nan ko sun ta yi makaranta ko sun ta yi balaguro ko da za a ba samu 100%. Amma dai kai mun samu yar kishi 95 cikin 100.
Za a ce matsalolin kenan su kada kuka samu.
To wanga zagayen abin da yasa an samu matsaloli amma ba su taka karas ka tunda ba su hana guna da aikin ka bai da ya kamata ba san matsalolin su ne kamar yanzu kaga ana zahi dan nan shi ko wannan magani yana son san hiyon nan abin kan yana gauga saki kenan sai an saki kuma an ƙara kaiwa akwai kuma wasu zaka gani kama ko sanadarin vitamin A ko na magani shi ke da musu manke dan sai an koma kuma an kai musu.
Duk da 'yan matsalolin da aka samu daga waɗansu ɓan ɗaya kan ita wannan shawarwara, Kwamishina Malaya Olado ya jirda gode shiga ɓan ɗaya duk da cewa an samu sauyi fiye da da.
Musamman ma a maraɗi gari kana ganin kakin masu kyakin nan ya ragu ƙwarai na fiye da kishi 50 cikin 100 tunda aƙalla ina ga kawai wanga karan ina ganin mutum 12 ne kawai. Ba mu samu aka ciyo kansu amma a rarke da wani zagayen sai ga wasu zagayen ɗaruruwa ne ba ake samu.
To me ya kawo haka?
To ina ganin abin da ya kawo ga kamar nike ganin mutane na san dai kansu ya waye ne kuma sun ga yake lalle sun ga alfanu sun ga amfanin wanga rigakafin tunda dai ana da ana zancen polio Niger yake Niger ba ta da har Nigeria har gashi yanzu mun kai kusan shekara uku. Wahiyar da shekara uku ba mu da kakin fulu shine nake ganin kamar kila shine mutane suka ga kai lalle kai kwanda su ba da hadin kai wanga aikin ai kokari a ida shi gaba ɗaya ko a huta
a taka tare likitoci kun ga musu da wannan sakamako
insha Allah.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger. Yanzu kuwa lokaci ne da zan bar ku da rahoton wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu a ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ke yi wa mata da suka kamu da cutar yoyin fitsari aiki.
Masana harkokin lafiya na jan hankalin duk matar da ta ga alamun cutar yoyin fitsari da ta garzaya asibiti tun kafin abubuwan su ta'azzara. Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ya ƙware wajen yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari ya bayyana cewa garzayowa asibitin da wuri zai taimaka wajen magance matsalar cikin sauki tun kafin lamarin ya ta'azzara.
A duk lokacin da ya kasance mace ta ga tana zub da fitsari ba ta sani ba sai dai ta ga zaninta ya jike ko wajen da ta tsuguna ya jike to ya kamata yayi tattaho asibiti. A duk kasar Hausa yanzu idan kai duba daga Kano idan kai baya kai yamma ka tafi har Sokoto har Zamfara har Kebbi idan kai ƙasa ka tafi har zuwa Abuja zuwa Niger ko idan kai kudu nan kai har zuwa suke da suna su Gombe yawa gabashin nan ku zuwa kudancin gabas da haka har zuwa su Gombe zuwa su Maiduguri yanzu duk da akwai santa da za a iya yawa da za a iya samu a gamace a kuma san me za a yi mata.
To shi wannan aiki na yoyon fitsari biya ake
gwamnati gaskiya ta yi hoɓɓasa a cikin harkar nan da sai an biya kuma a biyan da ake yi a da sai mace ta maka shekara 20, 25, 30 tana tare da wannan matsalar. To daga baya Allah ya sa, Allah ya ankara da mutane da akwai irin kungiyoyin nan na mata, kungiyoyi na mata da suka fara irin campaign suna fadakarwa, saboda haka Allah ya taimaka kusan duk gwamnatoci da kuma kamar NGOs, kungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba, suka shigo cikin harkar. Saboda haka suna taimakawa yanzu kusan gaskiya inda za ka je a biya wannan aikin ban san shi ba.
To da yawanci idan mace ta kamu da wannan cuta sai kaga ta yi wajen wata shida tana kan layin yi mata aiki. Ya abin yake yanzu?
A da babu ƙwararrun gaskiya da za su yi aikin. Idan ka duba a da ɗin a yanda muka fahimta daga Akwa Ibom, Uyo, wasu missionaries ne suka yi gina asibitin ake yin aiki. Sai Ibadan da akwai wani Professor J.B. Lawson, sai Zaria da akwai wani Professor Harrison, sai Maiduguri da akwai wata ita ma missionary ce Mama Lisa. To in banda wajajen nan guda hudu a wancan lokacin ana mazancan 70th,
no,
gaskiya babu centers din. Kuma idan ka je din su kuma ba wai aikin suke ba, za su tattara su ne sai wani lokaci, tunda idan mace ta je ma za ce a wannan satin ko wannan watan ta yi, a sai wata uku tukunna za ta dawo, sannan ma za a duba ta. Dubawa kuma za a yi a wannan lokacin, ba aikin za a yi ba, sannan a sa mata lokacin aiki. Sannan kuma su waɗanda suke aikin ba su fi su hudun nan da ne maka lissafi ba.
Dr. Amiru Imam Yola, ƙwararren likitan tiyata ga masu fama da cutar yoyon fitsari na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu da ci gaba da wannan hira da Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano akan matakan da ya kamata a ɗauka game da karewa daga kamuwa da cutar yoyon fitsari, wato VVF a turance. Ibrahim Alfa Ahmad, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
Makon gobe ne ake sa ran Amurka da Rasha za su jagoranci wani sabon zama domin yin shawarwari kan rikicin Siriya, wani yunkurin tabbatar da ana mutunta shirin tsagaita wuta da kuma inganta raba kayan agaji. Amma matakan soji na baya-bayan nan da gwamnatin Siriya take ɗauka za su iya dakushe ƙoƙarin sake farfaro da shawarin wadda ake gani ita ce damar da za ta iya kawo ƙarshen yakin Basasad da ƙasar take fama da ita. Wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallaza a jama'a ya yi Allah wadai da ci gaba da yin haka a Turkiyya da kuma ƙasar Saudi Arabia. Kamar yadda rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Shilin daga Geneva ya nuna, kwamitin a nazarin ƙasar Turkiyya ya ce bai samu lamarin ya zama ruwan dare ko kuma ya yi katutu a tsarin ƙasar ba. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce rufe wani kan iyaka a Siriya hanyar da mayakan sa kai na ISIS suke shiga ko fita a yankin da ke karkashin ikon kungiyar yana daga cikin muhimman ayyuka da rundunar taron dangin Amurka take wa jagoranci a fafata da wannan kungiya ta ISIS ta sa a gaba.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.